yana tambaya na farko a yi masa karin bayani akan neman ilimin addini a online universities. To, wannan matsalar lokacin da ya rage mana ba zai ishe ni magana a kanta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato, zamanin ya zo saboda wasu dalilai. Karatu a ko'ina ya halatta, neman ilimi a ko'ina yana da kyau. Amma magabata ba su ɗaukan addininsu sai daga wajen wanda suka yarda da addininsa. Saboda ba za ka je kawai cikin online, wato ba ka san wa yake koyar da kai ba, ka ɗauki karatu har sai ka san, saboda ana ɗaukan halayen malami kafin ainihin abin da yake faɗi da bakinsa. Neman ilimi yana da ladubba da sauransu da makamantan wannan. Ɗaukan karatu a online university ba abin da ya haramta shi. Amma yana cikin ɗaya daga cikin dalilan abin da na zo masallacin nan yau, zuciyana na cikin matuƙan damuwa da shi. Tun safe yau ina cikin damuwa da wani abu. Wannan abin shi ne, malaman addini an wulaƙanta su ƙwarai a zamanin da muke ciki, a ƙasarmu da sauran ƙasashe. Amma duk da yanda kake ganin a zahiri ana nuna ana girmama addini a ƙasarmu, to ban ga ƙasa a duniya da aka wulaƙanta malamin addini kamar ƙasarmu ba. To, zan ce naga kuma ɗaya bayan ƙasarmu, ƙasar Turkiya. Abin bakin ciki, malamin addini zai je gaban sarki, sarki na kujera shi ya zauna a ƙasa. Zai je gaban gwamna, gwamna na kujera shi ya zauna a ƙasa. Zai je gaban alhaji, alhaji na kujera shi ya zauna a ƙasa. Malamin addini wanda automatically Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi jagoranci. Automatically. To, maganganun na da yawa ƙarƙashin wannan, kuma ina yawan faɗi. Za ka gane girman addini ne a zukatan mutane, gwargwadon yanda suke ɗaukan ma'abuta addini a cikinsu. In kana so ka san yaya addini, ba wai yawan zuwa masallaci ko yawan kaza ko yawan kaza, ba shi ne ma'aunin gane girman addini a zuciyarsu ba. Yaya ma'abutan addinin suke a wajensu. Amma sai muka zo muka sami kanmu a bariki. Malaman addinin kila dama asali ya zo talla ne ko ya zo gadi ne, amma kafin ya zo ya fara gadin ya ɗan yi gardanci a garinsu, ko sai da shayi yake yi, ko sai da nama. In an ɗan buɗe musalla sai a ce ya shiga ya riƙa ba da limanci. Saboda haka ko mai gadi ne, saboda haka yana nan da status ɗin shi na mai gadi. Ana mu'amala da shi irin mu'amalar mai gadi in lokacin sallah ya ce ya shiga ya limanci. Me ya haifar da haka? Dalili mafi bayyana materialism. Mafi bayyana materialism, jari hujja da muka sami kanmu a ciki. Amma dalilan suna da yawa. Amma ina gaya muku, wallahi, ba za mu yi mutunci ba sai addini da mutanen addini sun yi mutunci a cikinmu. Wallahi, musulmai ba za su sami ɗaukaka ba sai addini da mutanen addini sun sami ɗaukaka a cikinsu, sannan za su ɗaukaka. Matuƙan ba haka ba, to za mu ci gaba da dawwama cikin zilla. Yanzu abin mamaki sai ga wajen ibada za a yi majalisa, House of Assembly, Chief Executive a wajen ɗan majalisa ne. Za a yi kotu, Chief Executive a wajen alƙali ne. Ana fahimta na? In aka yi kowane abu, Chief Executive a wajen, in aka ta yi fada, Chief Executive a wajen sarki ne. Amma a masallaci sai a ɗauko wani a ce admin officer ko wani kaza, wai liman is answerable to him. A masallaci kaɗai ake ma wannan cin kashin. Masallaci kaɗai. Yanzu kana ganin 'yan majalisa za su yadda a ce clerk ɗin house ya zama shugabansu, administrative officer, ko alƙalai za su yarda a ce ga wani rijistara ya zama shugaban su, ko malaman jami'a za su yarda a ce non academic staff ya zama shugaban su. A masallaci ne kadai ko fada a ce ga sarki, amma ga chief admin officer na fada shine shugaban sarki, ana haka sai a masallaci don wulakanci, don wulakanci. Kuma muna da'awan wai muna kishin addini, muna da'awan wai muna girmama addini. Wallahi addini ba zai mutunci a wajenmu ba sai lokacin da muka girmama mutanen addini. To kuma dalilan da suka haifar da haka dalilai ne masu yawa. Mu da kanmu muka fara wulakantar da addinin namu, aka sami wasu ƴan bana bakwai, ƴan bani na iya, aka zo bariki, aka zo bariki, shi ba karatu ya kawo shi bariki ba, ya zo tasha ne, ko ya zo sai da shayi, ko ya zo sai da nama, ko ya zo yankan farce, ko makamancin wannan. Da aka yi masallaci a tasha, aka nemi malami, aka rasa, sai aka ce shi ne malam. Da ƴan siyasa suka zo suka yi majalisar malamai, sai suka ɗauko babban malamin Kano, Kano ba, Tumbin Giwa, da babban malamin Zaria, Zaria fa, Madinatul Ilmi, aka ɗauko babban malamin Sokoto, birnin Shehu, aka ɗauko babban malamin Maiduguri, sai kuma aka ɗauko babban malamin Abuja da Kaduna da Jos, waɗannan malaman tashan fa, sai aka haɗa su aka ce majalisar malamai. Da wannan ɗan tashan da ya zama malami saboda babu malami, da wancan malamin da inda ilimin addini gaba ɗaya zai ƙare, ya isa shi kaɗai ya zauna a kulle shi a ɗaki ya rubuta maka mafi yawan abin da ya ɓace, sai aka tara su duka aka ce su ne malamai. Sai ya zama kuma shi wannan ma Abuja da Kaduna da Jos, ila ya ɗan iya broken, ko bai iya Turanci sosai ba, kuma ya iya sa hula, ya iya karya guga, ya iya zama a kujera ya ɗaura kafa ɗaya yana kaɗawa saboda ya shiga bariki. Saboda haka in aka zo taro da ciyaman ko da gwamna ko da shugaban ƙasa, sai ciyaman ya ɗauki wannan ɗan barikin, sai ce shi ne shugabansu. Saboda shi ya fi iya gane yarensa, sun fi iya gane juna. Ko bai ɗauke shi ba dai, in kujeran hajji za a ba kowane ɗaya, za a ce shugaban malaman Abuja ɗaya, shugaban malaman babban malamin Legas ɗaya, babban malamin Jos ɗaya, babban malamin Zaria da Kano ɗaya-ɗaya. To ta nan fitina, ko in ce yana daga cikin inda fitinonin suka faɗo mana. Saboda haka shi kuma wannan yana ganin yana zuwa ya taro da waɗancan manyan malaman, suna zama a kujera su faɗa ya faɗa. Saboda haka sai ya ɗauka da shi da su ɗaya ne, shi ma ya zama authority. Shi ma ya zama authority, ya isa ya faɗi a gefensu. A lokacin da a haƙiƙa yadda ake zaune a ƙasar nan, da waɗanda ake kira malamai a ƙasar nan, zan faɗi saboda ƙila in koma ga Allah gobe, zai zama Allah na shaidan na faɗa. Wallahi, wallahi, kamar professors ne da ƴan nazir, kamar professors ne da ƴan nazir, to haka waɗanda ake haɗaka ake kiransu malamai suke. Wani bai iya taga baƙi da kyau ba, wani zai ma baƙin sharhi dubu. Mabambanta, kuma dukansu wai malamai ne a majalisar malamai tare suke. To ba za a haifar da hayaniya ba. Dan boko suka gane daɗin ilimi su ma da malanta, shi kenan da sun yi ritaya sai su fara naɗa rawani. In bai sami rawanin sarauta na gargajiya ba, sai zai fara neman rawanin malanta. Tunda malamai ana ganin su gidadawa, da an shiga masallaci sai a ture su sai a karɓi jagorancin lamari. Ya rika karanta transliteration na Qur'ani, yana cewa zai karantar da mutane, ko an mashi tambaya duba Google. Saboda haka daga nan duka fitina ya zo mana. Yana daga cikin wuraren da ba zan ce daga nan duka ba, amma yana daga cikin manya-manyan ƙofofin da fitina suka taru suka zo mana. Sai ka ga mas'aloli an takura su, an takura su. Yanzu ina gaya ma 'yan uwa, abin mamaki, musulmin Najeriya da abin da ake kira musulmai ake ta ganin kaman shine musulunci kaman an yi tajjidi yanzu kaman da ba musulunci ake yi ba mafi karancin abin da mutane ke bukatar su sani masu wannan da'awan shine sun maida ba musulmin Najeriya ba su da identity idan ka ce ash'ariyya aqidar ash'ariyya bata ne to ka san wa kace batacce ne Shehu Usmanu dan Kodiyo Shehu Abdullahi Gwandu Ibn Hajar al-Asqalani al-Imam an-Nawawi al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Sayuti al-Majili baka raka kowa cikin malamai ba ka ce batacce ne dan ash'ariyyawa ne in ka ce malikiya kauyanci ne to ka ce Shehu Usmanu ba kauye ne ka ce Shehu Abdullahi Gwandu ba kauye ne ka ce Ibn Hajar al-Asqalani haka ne ka ce Ibn Hajar baba malike bane amma ba Shafi'i ne yana mazhaba ka ce Ibn Taymiya ba kauye ne baba malike bane amma ba Hanbali ne yana mazhaba ka ce dukkan waɗannan ayyuka akan fata suke kauyawa ne ba su gane addini ba sai ka gane da kace kar ai mazhaba in ka ce tasawuf bata ne to automatically ka ce Shehu Usmanu batacce ne abin mamaki muna buga littafansu muna karantawa yanzu haka an buga collection din littafan Shehu Usmanu gaba daya da littafan Shehu Abdullahi Gwandu gaba daya da littafan Shehu Muhammad Bello gaba daya ku koma ku karanta ku gani ne ne a ciki an buga kuma sultan sarkin musulmi Allah ya kara masa lafiya ya kara shiryar da shi datar da shi shi ya buga ma'ana ina so in ce jikan Shehu Usmanu ya buga sai da ya suka tabbatar da authenticity din littafan ko to ka koma ka ga menene a cikin littafin in bata ne to Shehu Usmanu batacce ne ya kamata mu koma cikin rushdin mu babu shakka dole a yaki bid'a dole ne dole a yaki abubuwa na bata da aka shigar da su cikin addini amma ba jahili ne ke yakan bata ba in jahili yazo yace zai yaki bata zai hada shari'a da bata duk ya kira su bata ina fatan an fahimta malamai su suke yakan bata shi yasa Shehu Usmanu cikin mabi girman littafansa iyyaqus sunnati wa ikhmadul bid'ah ko shehin dariqan qadiriyya ne na duniya shugaban dariqan qadiriyya ne na nahiyar sa gaba daya yana jin kansa shi khalifan dariqan qadiriyya shi ya wallafa iyyaqus sunnati wa ikhmadul bid'ah kaga yanda ake yaki da bid'ah amma daga wajen malami wanda ya san bid'ah ya san ina ta bambanta da sunna ya san sunna ya san ina ta bambanta da bid'ah sarakin uwa wadannan muhimman abubuwa ne da muke bukatar mu fahimce su babu shakka akwai bata cikin al'umma babu shakka akwai bid'o'i cikin al'umma babu shakka akwai kaucewa a hanya cikin al'umma amma ba jahili ne zai gyara wannan ba idan jahili yazo ya ce wanda bai san ya ake operation ba ya sami mara lafiya ya ga ciwo a jikinsa ya ce zai masa operation kisa zai to sai addini ne ake ma wannan rubansa kai nan kashi ko wani jahili ya bude baki ya ce zai gyara me yasa ga jahili ba don mun ga ciwo ba me yasa ba za mu ce ya farka cikin ya gyara ba saboda ba masanin wannan layin ba ne shi kadai ne ba don bai san ciwon ba ne ba don bai ganin ciwon ba ne a'a don ba layinsa ba ne wannan magance ciwon yana dauke da ilmoma da dama da sai an je an yi karatunsu amma zai iya ganin ciwon to wallahi mai makan mu'adalci imakan mu'adalci in ba haka ba kuma daga cikin dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi idza wusida al-amru li ghairi ahlihi fantazir as-sa'a idan aka shimfida ma wanda ba su ne ahalin abu balamari aka ce ga yanan ku ne jagorori to shikenan kuma duniya ta gama lalacewa ku jira tashin kiyama kawai sannan Allah zai gyara abubuwa kamar yanda yake faɗi a wani hadisi an tambaye shi zamanannuka aka ce a bayan wannan zamanin ya ce akwai yace zai faru bayan malamai sun kare hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adhallu idan malamai suka kare wato suka yi matikan karanci sai mutane su dauki jahilai su daura su a kujera su ce su ne malamai sai su ai masa tambaya saboda rashin tsoron Allah su bada fatawa da karamin sanin su na kukumanci sai da haka su bace su bacar Allah ya shiryar da mu. Magana tana